This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri ne yammacin yau Asabar 19 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran.
To Zara, yayin da wani harin Isra'ila ya kashe akalla mutum 21 a Gaza, Lebanon ta kai harin jirgi mara matuki gidan Firaministan Isra'ila da safiyar yau Asabar. Ministocin tsaron kasashen G7 sun fara tattaunawa a game da yadda tashin hankali yake da ruwa a gabar ta tsakiya da yadda Ukraine take da fuskantar matsi yayin da ta dushi lokacin bazara cikin yaki. Sannan shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyara kasar Jamus inda tattaunawar da aka yi mai da hankali akan rikicin gabar ta tsakiya da Ukraine.
Kanin labaran kenan. Bayan zargin da aka yi wa wasu jami'an tsaro da saidawa 'yan bindiga makamai, ministan tsaron Najeriya ya ce makaman da ake gani na jami'an tsaro a hannun 'yan bindigar satarsu suke yi idan sun kai hari ba sayar musu ake yi ba.
Da yawan lokaci kamar yadda muke samun rahoto shi ne wanda in an yi faɗa ko an zo an samu su jami'an tsaro su 'yan bindiga sun musu ambush wato su ɗauki makaman.
Sannan matakin da wata kotu ta ɗauka na yanke hukuncin haramta hukumar BIO tsayar da motoci tare da cin tarar direbobin motoci ya kawo cikas ga samun kudaden shiga a cewar masana da ma hukumar.
Umarnin da kotu ta bayar gaskiya ya zama iya cewa ya yi daidai wani wajen kuma daidai na wannan harka na BIO ɗin nan.
Sannan a yau ne Asabar hukumar zaɓe ne zaman kanta ta jihar Kogi ta gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi 21 a faɗin jihar. Muna tafe da yadda aka gudanar da zaben. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Isra'ila ta ce an kai harin jirgi marasa matuki gidan Firaministan kasar yau Asabar ba tare da wani yayi rauni ba, yayin da jagoran addinin Iran ya yi sha'al washin cewa Hamas za ta ci gaba da fada da Isra'ila bayan kashe mutumin da ya kitsa mummunan harin bara na ranar 7 ga watan Oktoba. A Gaza akalla mutum 21 ne suka aka kashe a hare-haren da Isra'ila ta kai, wanda suka hada da yara bisa bayanan ma'aikatan lafiya da wani dan jarida mai aiki da Associated Press. Gwamnatin Isra'ila ta ce an ji kadawar kararrawa da safiyar ranar Asabar a Isra'ila, wanda ya fargar da su harin jirgi mara matuki daga Lebanon da ya auna gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu a Caesarea. Sai dai a lokacin da aka kai harin da shi da mai ɗakinsa duk ba sa gidan, sannan babu wanda ya jikkata, a cewar mai magana da yawun Prime Minister cikin wata sanarwa. Ministocin tsaron kasashen G7 sun fara tattaunawa yau Asabar a game da karuwar tashin hankali a gabar ta tsakiya da yadda Ukraine take daɗa fuskantar takura yayin da ta dushi lokacin bazara cikin yaki. Kasar Italiya, wadda take jan ragaman al'amuran kungiyar mai mambobin kasashe 7 da shugabancin take aiki da tsarin karba-karba, ta shirya taron ministocin kasashen na farko da ya mai da hankali akan tsaro wanda ke gudana a Naples, kudancin birnin da ya kasance inda sharkwatar NATO yake. Ministan tsaron kasar Italiya Guido Crosetto ya yi wa duk mahalarta taron maraba, a cikinsu har da shugaban NATO Mark Rutte da shugaban dokokin kasashen ƙetare na Turai wato Joseph Borrell. Yace, na yi imani cewa kasancewarmu a nan zai isar da saƙo mai ƙarfi ga waɗanda suke yunkurin kawo cikas a tsarinmu na demokaraɗiyya, in ji Crosetto yayin da yake buɗe taron. Zaluncin da Rasha take yi a Ukraine da kuma batun gabar ta tsakiya mai matuƙar mahimmanci game da rashin kwanciyar hankalin da ake fama da shi a yankin ƙasashen Afirka na yamma da Sahel da ƙaruwar tashin hankali da ke daɗa ruruwa a yankin Indo-Pacific manuniya ce ga yadda tsarin tabbatar da tsaro ya taɓarɓare, wanda ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba zuwa nan gaba, a cewar shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da takwarorinsa na Turai jiya Juma'a a wata gajeriyar ziyarar da ya kai Jamus, inda shugabannin suka tattauna akan yakin Ukraine da yadda rikicin gabar ta tsakiya yake daɗa bazuwa. Shugaba Joe Biden ya yi wata gajeriyar tafiya cikin dan takin lokaci zuwa Jamus a jiya Juma'a, inda ya yunkurin ganin ya matsa don ganin an samu haɗin kan ƙasashen da ke yankin Transatlantic, inda ya samu lambar yabo mafi girma da ake baiwa fararen hula a ƙasar Jamus bisa irin gudunmawarsa akan dangantakar ƙasashen yankin Transatlantic. Sannan ya yi wa Jamus godiya game da irin ƙoƙarin da take yi wajen tallafa wa Ukraine yayin da take ci gaba da gwabzawa a yakinta da Russia.
We had a very difficult winter. We cannot let up. We must sustain our support. Yace, mun doshi
lokacin hunturu mai wuya. Ba za mu yi ƙasa a gaba ba. Dole ne mu ci gaba da ba da goyon baya. A tunani na dole ne mu ci gaba har sai Ukraine ta yi nasara akan adalci da zaman lafiya mai ɗorewa wanda ya dace da manufofin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wato har sai darajar ɗan adam ya sake yin nasara. Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro, bayan zargin da aka yi wa wasu jami'an tsaro da saidawa 'yan bindiga makamai, ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya ce makaman da ake gani na jami'an tsaro a hannun 'yan bindigar satarsu suke yi idan sun kai hari ba sayar musu ake ba. Ministan tsaro a yayin ziyarar da ya kai Kaduna don karfafawa rundunar tsaro a arewa maso yammacin Najeriya gwiwa ya ce shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na yi wa sojojin jinjina a irin ƙoƙarin da suke yi kan magance matsalar tsaro a arewa maso yamma. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani akan wannan batu.
Ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar, wanda ke ziyarar kwanaki biyu zuwa rundunonin sojojin Najeriya a Kaduna, ya ce ganin yadda sojan Najeriya ke hallaka manyan 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya ne yasa ya kawo wannan ziyara don karfafa su.
Ku sheda ne irin manya-manyan 'yan ta'adda da ake kashewa dan tsakanin nan. To wannan yasa muka ce a zo a yi musu godiya. Shugaban kasa yana godiya da aikin da suke kuma su kare kaimi.
To kai dai a daidai lokacin da kuke wannan akwai kalaman mai ba shugaban kasa sharaka hukumin tsaro cewa su jami'an tsaron nan wasu daga cikin suna ba da ku ta hanyar mika makamai, an ce su mafi aksari su ne a hannun 'yan bindiga.
Ya ce wasu na saiwa 'yan bindiga makamai, amma da yawan lokaci kamar yanda muke samun rahoto shine wanda in an yi fada ko an samu su jami'an tsaro su 'yan bindiga sun musu ambush, wato su dauki makaman ko su je su fasa wuraren makamai su dauka.
Ganin cewa zargin da mai baiwa shugaban kasa shawara harkokin tsaro Malam Nuhu Baɗe yi wa jami'an tsaro na saida bindigogi ya saba wa kalaman ministan tsaron Najeriya, ya sa wasu 'yan Najeriya kiran cewa ya kamata dai a nutsa bincike.
Sunana Shehu Lawal, mazaunin garin Rigacikun. To, Rubada ya ce yawancin makaman da waɗannan mutane suke amfani da shi daga hannun gwamnati ne, shi kuma ya ce tsiraru. To, kaga akwai ƙanshin gaskiya akan maganar da Rubada ya yi kenan. Ya kamata dai a tsananta bincike ne akan ta ina suke samun waɗannan makaman.
Sunana Fatima Abdulsalam. A gaskiya yanzu za a ce jami'an tsaro suna ƙoƙari saboda manya-manyan 'yan ta'adda da suke ƙoƙarin kashewa. Amma sai dai tunda zargi ya fito yana da kyau a yi bincike.
Sunana Yusuf Balarabe Lere. To, ni da ra'ayina gaskiya biri ya yi kama da mutum akan maganar da Rubaɗe, saboda wani makamin za a ga kusan kaman sai tsakanin gwamnati da gwamnati ake hada-hada na irin wannan makamin, sai gani ana gani a wajen waɗannan mutane a daji. Kuma an bambanta ba a bara, an taɓa fitar da wani auditing daga rundun 'yan sanda na ƙasa cewa babu wajen AK kusan 100,000 da wani abu. To, kaga duk irin wani abun abin da ya kamata a ci an tsananta bincike ne a kai. Kai zamanto a zuwa na ta rufe kofa da ɓarawo.
Game da buƙatar sulhu da 'yan bindiga kuwa, ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ya ce yaƙi da 'yan bindigan ne gaban gwamnati yanzu.
In ta da sabon operation, watakila operation Fansar Yamma, wanda aikin zai zama na jihohin nan ne na Northwest gaba ɗaya, za a haɗu da komanda ɗaya.
Daga irin 'yan nasarorin da jami'an tsaro suka fara samu akan 'yan bindiga musamman, an fara jin wasu manyan suna maganar
za su mika wuya ayi sulhu. Wannan gwamnati tana tunanin sulhu?
A yanzu dai magana ce ta afattattaki mutanen nan, amma za a magana sulhu baya kan teburin mu a yanzu. Magana ce ta duk yanda za a yi a ga yanda za a kawo ƙarshen su. Ana yi magana sulhun ta taso, za mu duba mu ga yiwuwarta ko rishin yiwuwarta.
Maganar har-haren ƴan bindiga dai na cikin manyan matsalolin tsaron da ke damun yankin arewa maso yammacin Najeriya. Sai dai kuma ana sa ran kafa sabuwar cibiyar tsaron da gwamnati ta sanar don hada ayyukan jami'an tsaro a yankin na arewa maso yammacin Najeriya guri guda. Zai iya taimakawa wajen magance matsalar tsaron da ake ganin takicin yiwa. Isa Lawal Ikara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta yi ikirarin gano wasu tarkacen jirgi marasa matuka akalla guda na sojojin Koriya ta Kudu a babban birnin kasar Pyongyang, tare da sakin wasu hotunan jirgin da masu sharhi suka tabbatar cewa lallai na Koriya ta Kudu ne. Kasar ta Arewa da ta mallaki makaman nukiliya a 'yan kwanakin nan ta zargi Seoul da yin amfani da jirage marasa matuka tana jibge takardun farfaganda a babban birnin kasar. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Pyongyang ya ce hukumomin tsaro sun gano wasu tarkacen wani jirgi marasa matuki da ya fadi yayin da suke rangadi a babban birnin kasar ta Koriya ta Arewa a ranar 13 ga watan Oktoba. Abinda kafar yada labaran kasar KCNA ta ruwaito kenan. Binciken da Koriya ta Arewa ta gudanar a kimiyyance ya tabbatar da cewa tarkacen jirgi marasa matukin na ROK ne, a cewar wani mai magana da yawun kasar da ba a bayyana sunansa ba, sai dai ya yi amfani da inkiyan jami'an Koriya ta Kudu. Sahannin dakarun Koriya ta Arewa a mamayar Rasha a Ukraine zai sa yakin ya yi tsanani, a cewar ministocin Faransa da Ukraine a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Kyiv yau Asabar. Ministan Faransa Jean-Noël Barrot, wanda ya kai ziyararsa ta farko Ukraine tun bayan naɗa shi minista a watan Satumba, zai kai ziyara gabashin ƙasar a ranar Lahadi, inda Faransa za ta ɗauki nauyin gina wasu sabbin cibiyoyin da za su kula da yaran da yakin ya shafa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ran Alhamis ya zargi Koriya ta Arewa da aiki dakarunta su yi aiki tare da Rasha, sannan tana shirin sake aiki dakaru 10,000 su taimakawa Moscow a yakin nata. Duk da cewa shugaban NATO Mark Rutte ya ce babu wata hujja da za ta tabbatar da kasancewar dakarun Pyongyang a fagen yakin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake neman shiga makonni uku da wata babbar kotu da ke zaman kanta a birnin tarayya Abuja ta yanke hukuncin haramta hukumar BIO tsayar da ko tsare ko cin tare direbobin motoci a birnin tarayyar, wasu 'yan ƙasa sun ce idan za a ɗage takunkumin a tabbatar da cewa an sanya dokoki da hukumar za ta riƙa bi. Sannan masana da mahukumar sun ce matakin ya kawo cikas ga harkokinsu na samun kuɗaɗen shiga da kuma ƙarin yawan direbobin da ke saba ka'idar tuƙi. Daga Abuja, wakiliyar mu Halima Abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Wasu mazauna birnin tarayya Abuja na ci gaba da nuna gamsuwarsu da umarnin ranar 2 ga watan Oktoba na babbar kotun tarayya da ke da zamanta a birnin Abuja, wacce ta tsayar da ma'aikatar BIO daga aikin tsare kama ko cin tarar direbobin motoci sakamakon irin ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da rashin bin ka'ida wajen aiwatar da aikin su da ake zargin jami'an BIO din da su. A game da wannan batu, mazaunin birnin tarayya Abuja kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun ya ce:
Sunana Abubakar Muhammad Abuja ka cire BIO akan titi. Gaskiya ni zan ce mun yi maraba da shi. Dalilin ku da yasa shi ne yawancin ma'aikatan BIO da zaki gani akan titi suna yawan sa ana samun haɗurra akan titi. Dalilin kuma da yasa haka, saboda yanayin mu'amalan su da jama'a, zaki ga basu iya ma mutane magana ba, ko kuma basu iya tsayar da mutane ba. In motoci suka zo za su wuce da mutane da abun hawan su, akwai akwai yanda ya kamata a ce kayan mutane magana cikin natsuwa da cikin hankali, kuma ka tara mutum har da gaisuwa ma abin da ya kamata kenan, ka tambaye shi abin da ya kamata ka tambaye shi ya baka ansa. Wani lokaci yawancin su suna da yawan fushi, wannan kuma yawan fushin nasu sukan hamzuka su direbobi, sannan kuma su ma direbobi wani lokaci suna da nasu, amma dai gaskiya mafi yawanci na su biyayi oyabi zaki ga tsakiyar titi kuna cikin tafiya sai kaga sun tara mutane. In za a ma dawo da su ne ya kamata a saka musu doka kuma su dinga bin dokan.
Ita ma kwararriya a fannin sadarwa dake zaune a birnin tarayya Abuja ta ce
suna na rukayar sadauki. Eh to umurnin da kotu ta bayar gaskiya ya zamu iya cewa yayi daidai, wani wajen kuma bai daidai ba na wannan harka na VIO dinnan, saboda amfanin ta shine su VIO dinnan sukan sa su ma duk yawanci masu motoci, musamman masu motocin kasuwa, su duba cewa ba za su iya su yi tafiya ba sai da nambobin mota wanda zai kasance an mata rijista tana da validity da sauransu. Kuma suna lura da duk yawanci irin motoci idan suka ga cewa wutan mota ya fashe duka sukan tsaye da motoci haka. To kun ga anan zamu iya cewa gaskiya rawan da VIO din suke ke yi yana da tasiri sosai. A wani fannin kuma idan muka duba rashin amfanin su shine suna amfani da daman da suke da shi a matsayin su na VIO, ganin cewa suna karban rashawa idan suka ga ma mutum maimakon su karbi takardanka su duba. Wani lokaci kawai idan ka basu wani abu basu ma tsayawa su yi abin da ya kamata su duba takardun, kawai sai dai su karbi kuɗi a hannun mutum.
Sai dai wani jami'i a ma'aikatar na VIO da ya buƙaci a saka sunan sa ya ce umarnin kotun yayi tasiri ga samun kuɗaɗen shigar su, kuma a yanzu dai suna kan tuntuɓa ga dukkan masu ruwa da tsaki a fannin aikin su. Yana mai cewa nan ba da jimawa ba fannin da ke kula da al'amuran doka na ma'aikatar gudanarwar babban birnin tarayya Abuja za ta sanar da matakin gaba. A wani bangare kuma masani a fannin aiwatar da doka kuma daraktan tsaro na kungiyar Ajinjina wa Najeriya Kumar Salihu Dan Tata Mahmud ya bayyana cewa
na farko dai kowane demokradiyya akan bi dokoki, amma ita kanta mai shari'an Justice Evelyn Maha bata bi dokokin da ya ba ma gwamnonin jiya waɗanda karkashin su ne ita ma'aikatan biya take, wanda na Abuja ana kiranta Directorate of Road Traffic Services, wanda karfin da anka ba ma gwamnoni da kuma shi kanshi minista Abuja game da harkokin dubin motoci da sauran ayyukan hanyoyi, wato ana kiran shi Trump B residual powers, wato karfin gwamnoni da shi kanshi minista Abuja a bangarorin traffic, wato akwai Trump A shine na gwamnatin tarayya, akwai Trump B shine na jihohi, akwai Trump C shine na kananan hukumomi. Da hakan wannan dokan ba ta dakatar da yanda biyawo din na Abuja da kira DRT suke dubin motoci a hanya yayin da za a duba lafiyar mota, tayoyi da kuma sauran abubuwa da takardun, amma akwai sauran ayyukan da suka yi wannan na kan tahiya.
An dade ana kai ruwa rana a game da zargin take haƙoƙin direbobin motoci da ma'aikatar VIO da Road Safety suke yi a Najeriya, lamarin da ya kai ga maka ma'aikatan kotu a lokuta da dama, wanda ya kai ga samun umarnin kotu na baya-bayan nan akan ita VIO. Halima Abdurra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf. A yau ne Asabar, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kogi ta gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi 21 da ke faɗin jihar. Sai dai kuma jam'iyyun adawa a jihar sun sa kafa sun yi fatali da zaɓen, inda suka yi zargin cewa hukumar zaɓen jihar bata gudanar da sahihin zaɓe ba. Wakilinmu Ahmad Muhammad Dan Asabe ya aiko mana da wannan rahoto daga Lakwaja.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar ta gudanar da zaɓukan shugabannin ƙananan hukumomi 21 da kuma kansiloli da ke gundumomi 239 da ke faɗin jihar Kogin ne, biyo bayan hukuncin da Kotun Kolin Najeriya ta zartar, inda ta umarci jihohin da basu gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi ba da su gaggauta gudanar da zaɓukan, wanda hakan zai baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Na zazzaga rumfunan zaɓe daban-daban da ke garin Lakwaja da misalin karfe 8 na safe, inda na tarar da masu kada ƙuri'a akan layi suna dakon lokacin da hukumar zaben Takosek ta sanar, wato karfe 9 na safe na fara zaben. Duk da cewa ma'aikatan zaben su ma sun halara a cibiyoyin zaben da kayayyakin aikin zaben da wuri, na samu zantawa da wasu daga cikin masu jefa ƙuri'a, inda suka ce zaɓe kam sun yi sai dai fatan alheri.
Sunana Hassan Inuwan manaja, ni ne chairman din waddi 17, waddi G17. Nazo na ƙara ƙuri'a na a matsayi na dan wakilin di ward dina, kuma nayi na ƙuri'an Allah ya zaɓa mana mafi halɗeri. Kuma wayannan ɗan takaran da muke zaɓa tun daga kan chairman har zuwa kan kansiloli su sani wannan abun amana ne gare su. Duk wanda Allah ya ba don Allah ya rike amana.
Ni ne Hadiza Gambo a waje ya rage mai zaben kwanci hankali alhamdulillah jama'a sun fito mun yaba musu Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu shugaban da su ba mu yafi wannan kuma su ma le kare su zabe dai mun shi tsakanin mu da Allah kuma zabe shine komai an gama zabe ku
sai dai kuma yayin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta yi ikirarin cewa hukumar zaben jihar ta gudanar da zabe mai tsafta su kuwa jam'iyyun hamayya fatali suka yi da zaben inda suka yi zargin cewa hukumar zaben jihar bata gudanar da sahihin zabe ba
sunana honorable mai kudi bature shugaban jam'iyyar APC na Lokoja local government a yayin da kuke gani mun fito kuma na kwarkwata mu ana kada guriya ga dimmun jama'a sun fito ga baki daya ana kada kuri an Allah ya da zuwa anjima kadan ko zuwa yamma da san wanda Allah dai ba nasara amma muna fata Allah dai ba mu nasara
sunana Ibrahim Danjuma dan jam'iyyar PDP mazaba ta yaragi wannan zaben da aka yi kai shirme ne ba ai wani zabe ba an kawo akwati a nan ward muna da full unit da dama amma aka kawo akwati guda biyu kawai aka je wai duk wani dan unit ya zo wannan unit din ya zo yi zabe kuma da aka zo mutane uku ne kawai suka yi zabe daga commissioner Shewani ese Shewata kuma shikenan aka ce an gama to mu a wannan zaben mu ba mu yadda da wannan zaben ba saboda an cuce mu mun fito mu kada kuriya din mu an ana mu kafin ka sani nan minti biyu kawai sun riga sun gama sun kwashe akwatin sun wuce
kokarin da nayi na jin ta bakin wasu daga cikin shugabannin hukumar zaben ta jihar Kogi ya faskara a daidai lokacin hada wannan rahoto a cikin daren ne dai ake dakon sanar da sakamakon zaben shugabannin kananan hukumomi 21 dake fadin jihar Kogi Ahmed Muhammad dan Asabe sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Nigeria.
Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai duba wani babban al'amari ne dake sanadiyar asarar rayuka masu dimbin yawa a kasashe masu tasowa musamman a tarayyar Najeriya mai arzikin man fetur inda mutanen gari kan je ɗiban mai a lokacin da motocin dako mai suka yi hatsari. Masu ruwa da tsaki suka yi kira da a kauce ma wannan ɗabi'ar amma babu wani takamaiman matakin kariya da ake ɗauka. A farkon wannan mako an samu asarar dimbin rayuka a jihar Jigawa sakamakon hatsarin motar da kuma mai wanda ya tada wuta inda gwamnan jihar Umar Namaji ya jagoranci taron jana'izar fiye da mutane 100 da suka rasa rayukansu sanadiyar tashin gobara bayan da motar da kuma man fetur ta fadi a garin Majiya na karaman hukumar Taura a jihar Jigawa. A hannu guda kuma hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta ce alƙaluman waɗanda suka mutu na karuwa bayan kwanaki biyu adadin mutane da suka mutu sakamakon hadarin tankar da kuma man fetur ya kai kusan 170 yayin da fiye da mutane 60 ke ci gaba da karɓar magunguna a asibitoci daban-daban. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar ƙauyen da lamarin ya faru ke cewa sun koyi darussa da yawa. Wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Sani Idi Dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma akan wannan batun. Ga dai Mahmud Kwari da bakon namu.
Wai ku da kuke da motocin nan kuma direbobin nan ke aiki a ƙarƙashin ku waɗanne matakai kuke ɗauka ne domin daƙile wannan abu sannan kuma wannan ƙalubale kuke fuskanta wajen ɗaukar matakan?
Gaskiya ne wannan abu da ya faru ba mu ji daɗi ba kuma har yanzu muna cikin alhininsa. Allah ya gafarta a wanda suka rasu kuma Allah ya ba marasa lafiya lafiya Allah ya ƙara kiyayewa a gaba da. Magana ta gaskiya ita ce shi ainihin ɓangaren albarkacin man fetur wato abin da ya shafi daga fetur gas iskar gas da kananzir da sauransu ɓangaren dakonsa abu ne wanda ake kiyayewa sosai ake ɗaukar matakan kiyayewa musamman daga farko dai shi kansa direba misali in muka zo kan motar shi kansa direba yana zuwa horo akalla sau daya a shekara na tunatarwa, in ma in ya taba yi za a zo a tunatar da shi a shekara sau daya, kuma za a gwada lafiyarsa kamar yadda na gaya ma, za a duba kwakwalwarsa in so kuma sai a zo a duba magananta, wanda su a wannan bangaren ba a saurarawa, kuma ba mataki na farko ake sawa.
Wato lafiyar ido?
Eh, lafiyar kwakwalwa da lafiyar ido, wannan ba a saurarawa a kansu, ba a cewa sai an jima ko kuma zai gani sosai an jima, wannan ba su da bangaren da za a ce a bari sai an jima ko na, su wannan su ne fundamental abinda ya zama dole sai an yi su. To da ganin kuma za a ci gaba da sai an je an yi lasin, wannan lasisi da ake bayarwa kuma yawanci group G shi ne na mota mai yada uwa kenan, mota kamar trela, sai yana da lasin makafin ya ba shi lasin din nan. Akwai hanyoyi da ake bi su kansu hukumar kiyaye hadara, su suke ba da lasin, amma sai an je wajen mutanen masu kula da motoci BIO, an yi wani training kuma masu makarantu na koyarwa, su ma sai sun ba da nasu certificate din kafin ga lasin. To in an dora daga nan an samu wannan lasin din, shi ne za a ci gaba da samu mota a ba shi wannan driver da zai tuka mota.
A bangaren motoci fa akwai matakai su ma makamantan haka ko kuma ya abin yake?
Yawwa, ita maganan bangaren mota akwai matakai kwarai da gaske, saboda dukkan kamfani wanda yake daga mota guda biyu zuwa sama akwai wata doka da aka aiwatar ina ga tun 1998 ana kiranta da turanci RTSS, abu ne da shafi safety, shi wannan kiyayewa da sauransu, da kan yadda za a ɗauki ma'aikata, yadda za a kula da motoci, yadda za a kula da wajen ajiye su da sauransu. Wannan kuma hukumar haɗura ita take kula da wannan, kuma shi ma duk shekara ana zuwa ana gwadawa, kana bi ko baka bi. In kana bi za a baka certificate, in baka bi kuma za a ci gyaranka, sai ka gyara kafin kuma a baka certificate. Sai kuma ita kanta motar ba ta fita zuwa neman lodi ko tafiya wajen lodi sai an yi mata checklist, sai an duba ko su abubuwa wanda ake jeranta su tun daga farko har karshe, daga kan taya, glass, fitilu, haka mahadin mechanical, duka dai yawancin abubuwan da ya zama dace sai an yi wannan checklist din kafin a sallar mota. To kuma dadin dada shi ne duk wani depot da ka sani wanda yake loda mai yana da shi ma safety officer da safety office a ciki, wanda duk motar da za ta zo ta yi aiki sai an ba ta safety, ta yi checklist na wannan depot, saboda su ma suna tsoron wanda za ta shigo su dora musu kaya wani abu ya je ya dawo a ce ai matsalar, su ma ba su duba ba. So duk motar da ka sani tana da sai an ba ta safety pass kafin ta shiga wannan terminal ko kuma depot din da za ta dauki kaya.
Amma chairman, duk da waɗannan matakai da kake faɗa musamman akan su direbobi, za ga cewar ana nan da can ana tuhuma ko zargin direbobin ku fa da tukin ganganci a wasu lokuta, musamman in sun hari garuruwa ba sa saurarawa da makamantansu. Kuna da irin wannan bayanan ko kuna kallon yadda suke din, kuma aka ne wannan matakai kuke ɗauka? Domin akwai zargin na yanisa an daɗe ana faɗa cewa manyan direbobin motoci fa suna da ganganci akan titunanmu na Najeriya.
To sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambaya. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO Ciyar Arewa maso yamma, da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali, da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma
idan Allah ya kai mu da daddare 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mainan Dudu da ta bada umarni da na injiniyan mu yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an kuma ku.